بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شاشد غوات الرجب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبو نادى تليه نادى قوم الشابق وي وان دي 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 دا عشرين دا شد غوات النوفمبر 1996 إدام با من تابا حريان زبا مقشي با منا شرهي أكم مغنر دا الإمام أبو الحسن الأشعري يكي فدي أتكوان اللتافي ناشمي درجة الإبانة عن أصول الديانة أين دي چي ونقر بخروج الدجال muna tabbatar da fitowar dajjal a ƙarshen duniya cewa gaskiya ne kama ja'at bihir riwayatu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kama yadda riwaya ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to mun karanto ainihin hadisai da sauran maganganu da malamai na musulunci suka yi game da ainihin fitar dajjal cewa gaskiya ce to sai muka fara tabo mas'ala game da abin da ya shafi a ingancin waɗannan hadisai muka ce game da ingancin waɗannan hadisai na dajjal babu shakka akan haka har ma daga ƙarshe sai muka taho muka karanta ta'liqin da babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake a cikin wannan littafi Al-Aqidatu At-Tahawiyya sharhin ta na Ibn Abil Izz Al-Hanafi a shafi na 501 Al-Sheikh Al-Albani yace wa alam ka sani ya kai mai karatu ko kai mai saurare anna ahadithad dajjali wa nuzul isa alayhi salam mutawatiratun yajibul imanu biha hadisan da suka zo game da cewa dajjal zai zo a ƙarshen duniya da waɗanda ke magana akan saukowa annabi isa alayhi salam hadisai ne waɗanda suka zo mutawatirai wajibi ne ai imani da su abinda ake nufi da mutawatiri shine hadisi dai ya zo mana ta ɗayan hanyoyi biyu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko dai ya zama mutawatiri ko ya zama ahad hadisi mutawatiri shine hadisin da aka samu mutane masu yawa sun ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin sahabbai kenan a samu kuma cikin tabi'ai sun ruwaito masu yawa daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama har a zo a kowace tabaka a samu ainihin tarin mutane masu yawan da yake a al'adance babu yadda za a yi su iya haduwa akan ƙarya irin waɗannan wasu malamai suka ce a samu kamar mutane 40 wasu suka ce kamar mutane 10 sahihiyar magana daga cikin waɗannan maganganu shine matukar aka samu mutanen da yake a al'adance aka kalle su cewa waɗannan mutane babu yadda za su iya haduwa su yi ƙarya to shikenan wannan ainihin hanyoyi sai a ce sun zama mutawatiri to hanya ta farko kenan da hadisai suka zo mana ma'ana an ka samu wata mas'ala daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko dai zama ta zo maka ne ta hanyoyi masu dama su ake kira mutawatiri to duk hadisi mutawatiri baki ɗaya dama sahihi ne ba a magana akan dama cewa wai inganci ko a'a dama sahihi ne ko mai inganci ne hanya ta biyu shine ahad abin da ake nufi da ahad shine ɗayan abu uku ko dai ya zama wannan hadisi ya zo ta hanya kwaya ɗaya rak ita ake kira gharibi ko ya zama ya zo ta hanya biyu sai a kira shi aziz ko kuma ya zama ya zo ta hanyoyi guda uku zuwa sama da uku shine ake kira al-mashhur ko kuma al-mustafid a wurin wasu malamai to a cikin wannan bangare na ahad akan samu hadisai sahihai akan samu kuma hadisai dha'ifai akan samu shaz akan samu muttaribi akan samu mawdu'i da munkari da sauran dukkan nau'o'in hadisi dha'ifi amma cikin mutawatiri ba a samun dha'ifi a cikin ahad ne akan samu sahihi akan samu dha'ifi da sauran bangarorin su to amma hadisi ahad ma'ana gharib ko aziz ko mashhur ko kuma mustafid in har ya inganta wajibi ne ai imani da shi ai aiki da shi yanke kai tsaye a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen aqida ne a wajen ibadat ne a wajen mu'amalat ne a wajen ahwalu shakhsiyya ne ko a ina wajibi ne ai imani da shi matukar ya inganta misali akan haka shine hadisin da yazo game da ainihin innamal a'malu binniyati. Wannan hadisi yazo ta hanya kwaya ɗaya ne, ta hanyar sayyidina Umar, ta hanyar sayyidina Umar, tare da cewa za a ga wasu waɗanda ba su san ilimin hadisi ba, dan wauta sun ɗauki alƙalami da takarda sun je suna kofi suna bankaura, wai wannan hadisi wai mutawatiri ne, wai dan annabi ya faɗi a cikin jama'a kowa ya ji, wannan bankaura ne. An samu mai littafin Minhatul Mughith, wannan littafi ne dan ƙarami game da Mustalahil Hadith, da shi da makamantai sun tafi akan wannan hayaniya da bankaura, dukkan su ƴan zangayi ne, kawai sun je sun yi karatun lughar arabiya sai su dauki takarda da alƙalami sai su ce wai da haka za su zama kuma malaman hadisi, wai ta suke kofi ne a zumba, su san ilimi ne da ƙwarewa da gogewa a cikin shi ba, a'a, abin da ake nufi shine koda annabi ya tara dukkan su habban shi ya faɗa musu, idan dukkan su basu je sun bada labari ba sai mutum ɗaya, to sai ya ce wannan hadisi mutum ɗaya ne ya ruwaice shi, amma ai annabi ya faɗi hadisin ne a wurin khutba ta sallar juma'a, ai kaga duk sahabban da ke halarci a wurin sun ji kenan, to amma babu sahabin da yaje ba da labarin shi sai sayyidina Umar, don haka hadisin ya zama garibi. Sayyidina Umar kuma Alqamatu shi kadai ya ruwaici wannan hadisi a wurin shi, Alqamatu kuma Yahya al-Ansari shi kadai ya ruwaici wannan hadisi, shi yasa tabakoki guda uku tun daga kan ainihin tabaka ta farko da ta biyu da ta uku duk mutum ɗai suka ainihin ruwaito wannan hadisi, don haka wannan hadisi hadisi ne garibi, to amma ya inganta za a yi aiki da shi, kasancewar shi garibi wannan hadisi ba wai ya bata shi bane, a'a, ana bayyana maka ta yaya ya zo maka, ta hanya ɗaya ya zo maka daga annabi sallallahu alaihi wasallama, amma tun da ya inganta za a aiki da shi. To haka hadisin attahiyatu lillahi, azzakiyatu lillahi, attayyibatu salawatu lillahi, ko attayyibatu lillahi, as-salawatu lillahi, assalamu ala an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihina, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Duk cikin sahabbai sayyidina Umar kadai ya ruwaici wannan. Sa'annan aka zo aka sake samun ɗalibi guda ɗaya ga ainihin sayyidina Umar, ina tsammanin Sa'id ibn al-Musayyib, ban tabbatar ba, amma ina tsammanin Sa'id ibn al-Musayyib, to almajirin Sa'id ibn al-Musayyib ko kuma wani cikin tabi'ai shine Imam Malik. Imam Malik kadai ya ruwaici wannan hadisi, shi yasa shi ma hadisin tabaqoqin shi guda uku dukkan shi ɗai ne, shi ma hadisi ne garibi. To amma ya inganta, tunda ya inganta shikenan mas'ala ce wadda take ana nuna maka hanyar da yazo ne kawai, amma magana inganci ya inganta, shi yasa ku daina karambani, ba ku karatun Mustalahi ba, kaje ka ce hadisi garibi, wai hadisi ne baqo, ba baqo ake cewa ba, a'a, waɗannan technical words ne, kalmomi ne waɗanda suke mustalahat, kalmomi ne na malaman hadisi, ba a so ma ka fassara su da harshen ka, ana son ka faɗe su akan haka ne kawai. Abin in mutum ya ce menene hadisi garibi, sai ka ce hadisi garibi shine abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanya ɗaya, ya inganta ko bai inganta ba, don haka garaba ba sifa ba ce ta rauni, amma garaba sifa ce ta yadda ya zo gare ka, to sai hadisi aziz. Hadisi aziz shine ainihin hadisin da ya zo ta hanyoyi guda biyu, sai kuma hadisi mashhuri ko mustafidi shine wanda ya zo ta hanyoyi ainihin guda uku. Mun fahimci wannan da kyau ko? To a takaice, sai wasu suka ce ai hadisan da ke magana akan zuwan Dajjal da hadisan da ke magana akan saukar annabi Isa wai dukkan su hadisai ne ahad, sai mu ce to law sallamna lakum tasliman jadaliyan, da ma za mu sallama muku a haka din aje, sai mu ce koda ahad ne ai dai ya inganta ko? To wajibi ai imani da shi, balle kuma mutawatirai ne, kuma duk waɗanda suka faɗa haka din nan jahilai ne a cikin wannan fanni na Mustalahil Hadith. To shine Al-Sheikh Al-Albani yake cewa hadisan da suka zo game da Dajjal da saukar Annabi Isa hadisai ne mutawatirai, wajibi ai imani da su, wala taghtar biman yad'i fiha annaha ahadithu ahad. Sheikh Al-Albani yace karka rudu da waɗanda ke da'awar cewa wai hadisan da suka zo game da Dajjal da saukar Annabi Isa hadisai ne ahad, fa innahum, domin su masu fadar wannan magana juhalun bi hadhal ilmi, jahilai ne, basu san wannan ilimi na Mustalahil Hadith ba, walaysa fihim man tatabba'a turuqaha, kuma cikin su babu wanda ya tsaya ya bibiyi hanyoyin hadisin, babu wanda ya itibar ya shiga cikin wannan littafi ya fita ya shiga cikin wannan, babu wanda ya bincika, walau fa'ala, da a ce an samu wani cikin su ya aikata haka, ya nemi hanyoyin hadisin littafi littafi, lawajadaha mutawatiratan kama shahida bidhalika a'immatu hadhal ilmi kal Hafiz ibn Hajar wa ghayrihi. Yace da ya bincika da ya ainihin same su cewa mutawatirai ne, kamar yadda shugabanni cikin malaman wannan ilmi na hadisi suka yi shaida akan haka, kamar al Hafiz ibn Hajar da shaida ainihin wasu malamai din. Wa min al mu'safi, Albani yace abin ban takeici ma da bakin ciki haqqan, tabbas abin da yafi komai bata rai, an yatajarra al ba'd ala al kalam fi ma laysa min ikhtisasihim. Kaga wasu suna kutsawa cikin magana wadda take ba fannin ilimin su ba, abin takeici kenan wallahi, baka yi karatun hadisi ba sai a taso mas'ala hadisi sai ka ce za kai magana, abin da ka karanta ka je kai magana akan shi mana. Kuma me yasa kuke wa addinin musulunci haka? Yanzu wanda yaje karatu akan history a boko, in aka zo ana magana akan geography sai ja bake shi shiru. Duk waɗannan in suka zo suna magana da wanda yake historian, wanda malamin tarihi, wannan geographian, malamin geography yanayin ƙasa, dukkansu idan aka zo aka samu wanda ya karatu akan agric, ilimin aikin noma, in ya zo yana magana kuma sauran sai su shiru, wai kowa san ba fannin shi bane. Amma sai a cikin addinin musulunci ne ko menene sai ka ce za ka yi magana akai, kuma kai ka san baka karanta ba, har ma wani lokacin lisanul qal, harshen ka ya buɗe baki ya ce kai baka san, ka ce wai ban san wannan abu ba, amma dai ni ina ganin bai halatta ba, baka san shi ba, yaya akai ka iya mugun karfin halin ka ce bai halatta ba? To shine annan Ash-Sheikhul Albani yake fadin haka, yace abu mafi takeici kenan, la siyama wal amru dinun wa aqida, musamman ma wannan al'amarin saukar dajjal, zuwan dajjal da saukar annabi Isa, al'amarin addini ne fa kuma mas'ala aqida ce. Don ka kafirce in ka ce baka yadda dajjal zai zo ba, ka zama kafiri. In ka ce baka yadda annabi Isa zai zo karshen duniya ba, ka zama kafiri. Kuma kafiri ba wai kufurun, a'a, kufurun kufurun mukhrijun min al-milla. Ka zama kafiri kamar Fir'auna da Hamana, don ka kafirce wani rukuni cikin rukunan imani da manzon Allah ya bada labari da shi, kuma yana daga cikin abubuwan da suke gaibu ne, dole ka yadda. Yayi daidai da hankalinka, bai daidai da hankalinka ba, dole ne ka yadda, balle annabi bai zo da wani abu ba wanda ya ainihin saba hankali, sai dai ka ce wannan abin ya fi karfin hankalinka, to ai sai kai imani, ma'ana imani kenan. In ka ce ba za ka yadda ba sai ka gani kuru-kuru, ashe aljanna ma baka yadda da ita ba kenan ko? Akwai wanda ya taba ganinta? Babu wanda ya taba ganinta. Amma ai annabi yana sallar khusufi, yace an zo an nuna mishi ita a bango, ai ba shi kadai ne a masallacin ba, yaya akai sauran sahabbai ba su gani ba, shi ya gani sai su ce ba su yadda ba? Lazimi ne tunda annabi ya bada labari, Qur'ani ya faɗi, shikenan sai ka yadda. To duk wanda bai yadda da cewa annabi Isa zai sako karshen duniya ba, sai a zauna a yi mishi karatu, a nuna mishi yadda abubuwa suke, a yi mai nasiha. In yaki hukuncin musulunci ya hau kanshi, ya zama kafiri. Mun fahimci wannan? To haka sauran waɗannan matsaloli ɗin. Ash-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce, wa inna min ha'ula'i akhiran al-mad'u Izzuddin Baligh fi kitabihi, ya ce daga ƙarshen nan ma an samu wani wanda ake kiran shi Izzuddin Baligh, ya faɗi a cikin wani littafi nashi Mawazinul Qur'ani was Sunnah, wai sunan littafin kenan, wai gwajin Al-Qur'ani ko kuma magwazan Al-Qur'ani da Sunna, allazi za'ama fihi taqlidan li ghayrihi mimma la ma'rifata 'indahu bi hadha al-'ilmi, wanda shi wannan malami aka samu yayi magana, wanda shi ma ya kwaikwayi waɗansu ne kawai da suka gabace shi daga cikin waɗanda ba su san wannan ilimi na hadisi ba. Yace anna riwayati nuzul Isa ba'd ad-dajjal inna ma hiya min riwayati Wahab ibn Munabbih wa Ka'ab al-Ahbar, wa riwayar dake cewa annabi ad-dajjal, ma'ana annabi Isa zai sauka a bayan dajjal, wa riwayar Wahab dan Munabbih ne da kuma Ka'ab al-Ahbar, wadannan Reverend Fathers Kristoci da suka musulunta wai su suka ruwaito abin, yana son ya danganta abin cewa wai ga Isra'iliyat ne, wai kisoshi ne na Isra'iliyat kawai, haka duk matsala ya jujo ma jujo, duk aka samu. Duk waɗannan hayaniyar asali daga inda ta fito shi ne daga Azhar, jami'ar Azhar da Yahuda suka je suka yi kaka gida, duk daga nan ne suka yi tafesa ƴaƴan jama'a wannan dafin, a lokacin da duk duniya jami'ar Azhar kowa yake sha'awar yaje, sai ya zama kaje sai a kimsa maka muguwar aqida ta ash'ariyanci, a mai da kai bai hude wani wurin, ma'ana kafin dai ka fito sai ka zama gakanan aqida kowace iri mummuna ta hau kanka. Saboda haka ku bibi dai waɗanda suka fito jami'ar Azhar din nan, in ka tara mutum 100 da wahala ka samu mutane 20 cikin su masu kyakkyawa aqida, kowanne sai ka same shi yana da tabo tare da shi, sai ka same shi da lamba. Allah ya kiyaye. Wa hadha ikhtilaqun mahdhun, Albani yace wannan magana ƙarya ce, tsantsar ƙarya, cewa wai Wahab dan Munabbi da Ka'abul Ahbar ne suka ruwaito waɗannan hadisai. Al-Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani, babban malamin hadisi, yace fala wujuda lahuma fi shay'in minha mutlaqan, yace duk cikin ma waɗanda suka ruwaito daga Annabi cewa Dajjal zai zo da Annabi Isa za su sauko, babu riwayar Wahab dan Munabbi da Ka'abul Ahbar, ko ɗaya ma babu a ciki, balle a ce ita ce ta ruɗe su ma har suka faɗi haka. Wa qad kuntu qadiman kharrajtu nahwa 40 hadithan laysa lahuma fiha zikrun, Albani yace tun da dadewa na tsaya na tato hadisai game da ainihin Annabi Isa da Dajjal, yace wajen hadisai 40 na tato, yace amma babu magana ma akan ainihin Ka'abul Ahbar da Wahab dan Munabbi, ko kwaya ɗaya ma babu riwayarsa a ciki. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Abinda Sheikhul Albani ya faɗi kenan. Don haka mu mun yarda cewa Dajjal yana nan zuwa ƙarshen duniya, kuma mun yarda cewa Dajjal ɗin nan ɗaya ne daga cikin ƴaƴan Annabi Adamu, mutum ne shi ma. Duk waɗannan abubuwa da muka karanta mun yarda a zahirin su suke. In ka ɗauki silsilatul ahadithi sahiha a cikin mujallad na 3, Sheikhul Albani ya ƙara bayani akan haka. Allah ya shiryar da mu. To, wannan game da Dajjal kenan. Ai, waɗannan matsaloli kasancewarsu suna da muhimmanci na aqida, shi yasa fa ake tsayawa ake tattake su fa, saboda ana samun wasu shedanu za su je suna da awata malanta, su kuma suna turkirkita mutane akan aqidar da manzon Allah ya zo da ita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To sai al-Sheikh al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, Allah ya ji kanshi, sai ya ce wa nu'minu bi azabil qabri, mu musulmi ahlus sunna mun yi imani da azabar kabari cewa gaskiya ne, wa munkarin wa nakirin, kuma mun yi imani da mala'iku guda biyu din nan masu yin tambaya a kabari, ɗaya sunan shi munkar, ɗaya kuma nakir, shine Bahaushe yake cewa walakiri, yanke ne Bahaushe yake sai ce walakiri, munkarun wa nakir, da munkar da nakir, wa musa'alatihima almadfunain fi quburihim, sa'annan mun yadda da tambayar da munkar da nakir za su yi wa waɗanda aka rufe a cikin kaburbukansu. To mun yadda da cewa ainihin wannan tambaya ta su gaskiya ce, za su yi wa ainihin waɗanda aka rufe a kaburbukansu, kamar yadda ma za mu zo mu ji har ma wanda ba a samu damar rufe shi ba, duk wannan tambaya da ni'ima in ni'ima da azaba in azaba za ta je gare shi. Mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan ainihin a takaitan takaitawa abinda al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari ya faɗi kenan a cikin ainihin wannan littafi al-Ibana. Wannan mas'ala ita ma kasancewar muhimmancin ta da kuma kasancewar ta mas'ala ce ta aqida, ita ba sai an tsaya an tattake wuri akan ta tukuna. Amma bari mu ji abinda al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi ya ƙara bayani a cikin littafin shi al-Aqidatu al-Tahawiyya. Yace wa bi azabil qabri, al-Imam al-Tahawi yace mun yadda da azabar qabri, liman kana lahu ahlan, ga duk wanda ya cancanci azabar kabari din mun yadda cewa azabar kabarin za ta je gare shi. Wa su'ali munkarin wa nakirin, mun yadda da tambayar munkar da nakir fi kabrihi, za a yi tambaya ga duk wanda ya mutu a cikin kabarin shi, wanda za su yi tambaya kuma su ne munkar da nakir. Ar rabbihi, za su yi mishi tambaya game da ubangijin shi. Shi yasa duk wannan karatu da ake koya wa mata, karatun maguzawa, mai kwanciya tsakar ɗaki wane ne ɗaya, wai Allah shi ne ɗaya, sai ga tsohuwa tana mararecewa muguwa ce wannan tsohuwar, ku kore ta. Wane ne biyu, Allah da ma'aiki su ne biyu. Wane ne uku, murhun tsakar gida shi ne uku. Wane ne hudu, sama da ƙasa da gabas da yamma. Haka duk wannan duk baki ɗaya hayaniya ne, wai gabas da yamma, kudu da arewa, wane ne biyar, wane ne kaza. Wai wannan wai su ne tambayar da za a yi wa mamaci in ya mutu yana kwanci a tsakar ɗaki ɗin nan kafin a zo ainihin a yi mishi tambayoyi. To duk wannan hayaniya ne, duk wani littafi da za ka samu wai na bayanin irin addu'o'i da wani abu da za a yi na kabari, dukka watsar da shi ka je ka ɗauki abin da ya zo a cikin alkitabu wa sunna, Qur'ani da sunna. abubuwan da manzon Allah ya faɗi za a yi tambaya a kansu su ne, za a tambaye kamar rabbuka, waye ubangijinka? Mun fahimci wannan da kyau? Wa dinihi, sa'annan za a yi mishi tambaya game da addinin shi. Shi yasa addinin ka din nan ka tabbatar ka rike shi da kyau. Amma kai kullum ba za ka yi faɗa da kai akan musulunci ba, sai akan kungiyanci, sai akan ɗariƙanci, sai akan mazhabanci. Kai ba a faɗa da kai akan addinin musulunci, sai dai akan kungiya za ku ba da jininku, mazhaba za ku ba da jininku, ɗariƙa za ku ba da jininku. Amma addinin kafa wannan kuma ba yi da muhimmanci, kuma shi ne wai abin da za a tambaye ka a kabarinka, amma ba ka damu da shi ba. Wa nabihi, kuma za a yi mishi tambaya game da annabin shi. Ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, mutumin da aka aiko muku din nan me za ka ce game da shi? Mu'mini zai ce huwa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam, ai shi ne annabi Muhammad. Ja'ana bil bayyinati, ya zo mana da bayanai, wal huda, da shiriya, fattaba'ana, mun bi, wa amanna, mun yi imani, wa saddaqana, mun gaskata. Sai su ce ai mu dama mun san kai tabbas ne ka yi imani da shi, ana jaraba ka ne kawai, an nuna mishi, dube nan ya kalli hagu ya ga wuta, sai ya ja da baya a ce Allah ya kiyaye ka ya rufa maka asiri, dube dama da kai, sai hangi aljanna da irin ni'imomi da Allah ya tattala. Sai ya ce a bashi ya tashi je, sai a ce a'a saura dan lokaci kaɗan, shikenan sai ya kwanta cikin ni'ima kenan. Munafiki ko kafiri ko fajiri, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tambaye shi game da ubangijin shi bai san abin da zai ce ba, game da addinin shi bai san abin da zai ce ba, game da abin da ya shafi wane ne annabin shi bai san abin da zai ce ba, to anan ne za su yi mishi azaba, kuma ainihin a bude mishi aljanna ya ga kamar zai shiga, ashe kwalela ake mishi, sai ya ce ai ga matsayin ka can tunda baka ci wannan jarabawar ba. Allah ya kiyaye. Ala ma ja'at bihi al-akhbaru an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, al-imam at-tahawi ya ce mun yadda da waɗannan abubuwa kamar yadda suka zo daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama, wa ani sahabati ridwanullahi alaihim, kuma mun yadda da waɗannan al'amura kamar yadda suka zo daga cikin riwayoyin sahabbai. الامام الطهاوي القلمي شبيبوشي بس يجي والقبر روضة من رياض الجنة قبري ديوان دوسين يتكين دوسين الجنة او حفرة من حفر النيراني كوكما ونرامي نتكين لامي نوتا دي اندك اذا قبري تيان ابو بيوني كودي زمان دوسين يتكين دوسين الجنة جميشي الله يساها كنامو زي كسنشي كوكما زمان اينهم ونرامي نتكين لامو مكوتا كده الله ينونا من ونن الامري. To wannan abin da shi al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi ya fadi kenan, sai kuma mu ji abin da shi Ibn Abil Izzi al-Hanafi ya fadi, bayan ya kawo dalilai da ke tabbatar da cewa lalle azaba kabari gaskiya ce. Ai mu ma a can baya da al-Imam Abu Hasan al-Ash'ari ya dan fara tabo maganar, mun dan tabo wasu maganganu kadan ko. To daga cikin dalilai, Qur'ani ya tabbatar da azaba kabari, inda yake cewa wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, ma'ana mummunar azaba ta liski fir'auna da shi da mutanen shi. Allah ya ce annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya, safe da yamma za a rinka kanga su ga wuta ana azabtar da su. Sai ya ce wa yawmal qiyamati, kaga wawu listi'naf kenan, kuma a ranar alqiyama, to kaga sabuwar magana ce, to waccan azaba a ina ake musu kenan a kabari? A ranar alqiyama kuwa sai Allah ya ce adkhilu ala fir'auna ashadd al'azabi, ku shigar da fir'auna da mutanen shi azabar da tafi waccan da suke ciki a kabari tsanani, cikin suratu ghafir aya ta 45 zuwa ainihin 46. Allah ya shiryar da mu. Sannan cikin hadisai sahihai da suka zo cikin Bukhari da Muslim da sauran littafai, annabi ya ce azabul qabri haqqun, azabar kabari gaskiya ce. To sai Ibn Abil Izzi al-Hanafi mai sharhin aqida din sai ya ce وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. حديثي سنزو متواتر برجت دغ منزان الله صلى الله عليه وسلم سنة تبتد تشوى عذاب القبر غسكيا تشي كما يد نئم القبر تكي غسكيا غدوان دي چن چن تدين دا ما سوى دان دسك قولي ودان نان أبو بوا ويسكن چي نيتو أي منغ ماما چيتن ان أنسا جا قبري wani dalili yasa an kwakulo shi, ba ma ganin alamar wata azaba jikin shi ko alamar wata ni'ima, wai su sun auna abin ne da hankali. Sai a ce to ai haka al'amarin yake ga mai bacci, so da dama mai bacci zai kwanta bacci,
yana kusa da kai idanka biyu kana ganin shi maiwa cikin baccin nan nashi yana cikin wani kunci da damuwa amma kai baka gani amma kuma shi da zai tashi wani sai ka ji yana haki ya ga wani abu ya bi shi da gudu a baccin ko kuma ana dukan shi ko an je hoshi daga sama amma san da ake wannan ka gani baka gani ba amma in ya bada labarin haka ta faru sai ka ce a tunda ban gani ba ban ga abin da ya biyo ka ba ƙarya ne ba zai yi wato saboda haka azaba kabari gaskiya ce ga wanda ya cancanta Allah ya kiyaye mu ni'ima kabari ma gaskiya ce ga wanda ya cancanta Allah ya ba mu ita wa su'alil malakaini yace kuma haka tambayar da mala'iku guda biyu za su yi kabari gaskiya ne fayajibu i'tiqadu thubuti dhalika wal imanu bihi wajibi ne ka saka wannan cikin aqidar ka kuma kai imani da shi wala tatakallam fi kayfiyatihi yace kar ka kutsa kace zaka yi magana game da yadda azabar kabari din take in ba abinda annabi ya fadi ba kar ka ce zaka yi bayani da ka to kun gani haka aka tashi a kasar nan sai ka je masallatan juma'a sai ka samu ga hoto nan ana sayarwa na mala'iku ane wani azabar kabari da guduma ga mala'ika nan waye taba gani to wannan duk yana daga cikin abubuwan da suke ka shiga cikin abin da yake Allah kadai ya sani kuma kai magana akai kuma Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basra wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kar ka kutsa abinda baka da ilimi da jinka da ganinka da zuciyarka dukkan waɗannan abubuwa sai an bincike ka an tambaye ka akan su Allah ya kiyaye shi ne malam yace karka sake kai magana dangane da azabar kabari din kace ga yadda take iz laysa lil aqli wuqufun ala kayfiyatihi don hankalin dan adam bai taba saduwa da yadda wannan azabar kabari take ba sai dai wanda yake cikin kabarin akai mishi ko to shi kuma ai ba zai fito ya zo ya jawabi ba ko yawa sai yace li kaunihi la ahada lahu bihi fi hadha ad-dar saboda hankalin dan adam bai taba ganin irin wannan azaba a nan duniya ba balle ya kwatanta ta wa shar'u la ya'ti bima tuhilu al-uqul walakinahu qad ya'ti bima tuharu fihi al-uqul yace shari'ar da manzon Allah ya zo da ita ba ta zo da abin da ya saba hankali ba sai dai shari'a ta zo da abubuwan da yake suna fin karfin hankali ma'ana sun shallake abin da hankali ya isa ya hankalta amma ba wai ya saba wa hankali din gaba ɗaya ba akwai bambanci tsakanin wannan magana bai saba wa hankali ba amma ya shallake karfin ilimin hankali din sai ce fa inna audar ruhi ila aljasdi laysa ala alwajhi almahud fi ad-dunya yace domin dawowar rai ga jikin ainihin dan adam ta irin wannan fuska a cikin kabari ba irin yadda rai bane yake a cikin wannan rayuwa ta duniya bal tu'adu ruhu ilayhi i'adatan ghayra al-i'adati al-ma'lufa fi ad-dunya yace za a dawo da rai din a cikin kabari amma wata irin dawowa ce wadda take ba irin wadda ka sani anan ainihin duniya din nan ba wata irin rayuwa ce kuma al-hayatul barzakhiyya ka bakai ka bar duniya baka kuma tafi lahira ba ka tafi wata rayuwa da ake kiranta rayuwa ta barzakhu to a takaice sai malam yace rai dai game da jikin dan adam ya kasu kashi biyar dangane da lokacin da yake zuwa ya haɗu da shi na farko lokacin da jariri ke cikin uwar shi a lokacin nan rai yakan ainihin danfaru ga shi wannan jariri na biyu kuma bayan wannan jariri ya fito duniya rai yakan danfaru da shi na uku kuma rai yakan danfaru da ainihin a jikin mutum a halin bacci tare da cewa wata irin danfaruwa ce daban don a lokacin da ka kwanta bacci ranka yana ainihin fita daga jikinka sa'annan sai dai a bar numfashi kawai tare da kai amma ranka ya ainihin fita daga jikinka Qur'ani ya tabbatar da wannan sannan biologist ma sun tabbatar da wannan masu bincike game da ilimi na ainihin halittu sun tabbatar da cewa in mutum ya kwanta bacci wani abu yana fita daga jikin shi su iyanan ilimin su ya tike amma da yake Allah shi ya halicci mutum shi ya san komai yayi bayani shi yasa an zaka koyi ilimin likitanci ka je kai karatun addinin musulunci kai zurfi a ciki kai bincike game da littafai irin nasu al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya zaka samu ilimi na likitanci wanda yake mustanbat min al-kitabi was-sunnah an zakulo shi ne daga al-Qur'ani da sunna
su ƴan boko masu ilimin likitanci inda ilimin su ya gano kenan wani abu yana fita jikin mutum in ya kwanta bacci meye sai Qur'ani ya bayyana mana cewa ai wannan rai ne yake fita in Allah ya nufi wannan rai zai dawo ya ci gaba da rayuwa sai ya dawo mishi da shi in kuma Allah bai nufi wannan mai rai zai ci gaba da rayuwa ba shikenan sai ya rike shi kuma sai kuma lokacin da Allah ya nufi ya dawo mishi da wannan rai a kabari kenan to hali na ainihin uku kenan hali na hudu kuma shine dan faruwa ko kuma alakar da rai yake da ita da yake shiga jikin mutum a halin rayuwar barzakhu shine ainihin a kabari akan haka ne aka samu hadisi sahihi yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda al-imamu Abu Dawud ya ruwaito shi annabi ya nuna cewa in akai wa ainihin mutum sallama a cikin kabarin shi Allah yana dawo mishi da ran shi kuma ainihin ya amsa kaji kuma wani hali kenan ainihin na hudu ma'ana a cikin kabari lokacin da aka rufe kadin nan rai zai dawo maka to in ran ya rabu da kai kuma duk sanda aka je aka yi maka sallama assalamu alayka ya fulan sai Allah ya dawo maka da ran a wannan ainihin hali don me don ka samu damar amsa wannan sallama din wannan ya tabbata ba kissa bace ba tatsuniya bace hadisi sahihi ne yazo akan haka sa'annan kuma annabi ya ba mu labarin cewa mamaci yakan ji ainihin karar tafiyan takalmin mutane lokacin da suka juya to wannan ba dimin da'iman bane jifa na mamaci muna son jama'a su fahimci wannan ma'ana lokacin da aka rufe shi din nan to mala'iku sun tashe shi su nemi shi tambayoyi to a wannan lokaci Allah zai ainihin bude jin shi har tafiyar takalmin ku daga wannan halin aka zare ran an zare sai in wani ya zo mishi sallama sai Allah ya dawo da ran a lokacin ya amsa kuma sai a sake cire ran haka mun fahimta shi yasa mamaci baya ji don Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin kamar yadda ka san kana kiran kurma baya ji ko sai Allah ya buga maka misali haka matattuma ba sa ji shi yasa sakarci ne kaje ka tsaya kana roƙon wani abu a gaban mamaci Allah ya kiyaye to sa'annan sai kuma dawo da rai kashi na biyar shine a ranar alkiyama ranar da Allah zai tashi jukkuna to waɗannan su ne wurare biyar da rai yake da alaka da dan faruwa da haduwa da jikin dan adam Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu bayan ibnu abul izz al-hanafi ya gama waɗannan bayanai sai kuma ya ci gaba a can gaba sai ya ce wa alam ka sani ya kai mai karatu ko mai saurare anna azabal qabri huwa azabul barzakh azabul qabri ita ake kira azabul barzakh fa kullu man mata wa huwa mustahiqqun lil azabi nalahu nasibuhu minhu kubira aw lam yuqbar duk wanda ya mutu an saka shi a kabari ko ba a saka shi a kabari ba in dai Allah ya kaddara ya cancanci ya sha azaba azabar za ta kai gare shi aqalathu sibaa'u aw ihtaraqa hatta sara ramadan wa nusifa fil hawa ko da dabbobi sun cinye shi kamar zakoki da kuraye matukar ya cancanci azaba azaba za ta je gare shi ko da kama shi aka yi aka kona shi aka tattara tokar shi aka sheke shi a iska in dai ya cancanci azaba azaba za ta kai gare shi kamar yadda aka samu hadisi yazo cikin sahihul bukhari wani mutum ya yi wa ƴaƴan shi da matan shi wasiyya cewa in ya mutu a ainihin kama gawar shi a kona ta a tattara wannan toka sai iska ta taso a sheke ya bi iska ba dan kuma bai ce saboda munanan abubuwan da ya tayi yana jin tsoron in ya sadu da Allah bai san yadda zai da kanshi ba to wai yana ganin in yi haka ya kauce kenan yayi wa Allah wa yau to sai da Allah madaukakin sarki cikin ilimin shi ya bari duk su gama abin da za su yi din aka sheke shi din ya bi iska sai Allah ya tattaro shi ya aje shi gaban shi yace ya kai wannan bawa na me yasa kai haka sai ya ce wallahi alazim tsoron ka nake kawai ya Allah sai Allah ya ce ka je na gafarta maka dama tsoran ake so ka ji kuma ka ji alhamdulillah bukata ta biya hadisi ne sahihi yazo cikin sahihul bukhari aw suliba ko ko an kama mutum ne an daure shi an harbe shi ko an ainihin wato kashe shi aw gharqa fil bahri ko kuma ainihin ruwan teku ya cinye shi duk ya shafi wannan har irin waɗannan da jirgin sama zai kone din nan da ruwa ya hade duk in azaba suka cancanta Allah zai musu in ni'ima ce Allah zai musu to shi yasa koda jirgi ya kone da mutane ko an yi hadari din nan za musulmi za su taru su yi musu sallar gawa saboda suna nan suna bukatar rahama ta Allah da gafara da addu'a karka lura cewa ai annabi ya ce wanda wuta ta cinye shi yayi shahada duk da yayi shahada ai yana bukatar addu'a ko al-shahada al-kubra al-uzma ita ce wadda ba sai an yi sallah ba
amma irin wannan shahadoji duk za a yi wa mutum sallah akan su. Sai ya ce wa sala ila ruhihi wa badanihi min al'azabi ma yasilu ila al-maqburi, duk azabar da za ta iya kaiwa ga wanda aka saka shi a cikin kabari haka za ta kai ga shi wannan mutumi ma duk halin da ya shiga, don wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah na da ikon yin komai. Wa ma warada min ijlasihi wa ikhtilafi adla'ihi wa nahwi dhalika fayajibu an yufhama an ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama muradahu min ghairi ghuluwin wa la taqsir. Yace hadisai da suka zo cewa za a tayar da mamaci a zaunar da shi, da kuma ainihin cewa in za a yi mai azaba, azaba za ta kai yadda ƙasa za ta matse shi har ƙasusuwan haƙarƙarin shi su cusa cikin juna, yace wajibi a fahimci abin da manzon Allah yake nufi ba tare da wuce iyaka ba, ba kuma tare da gazawa daga yadda annabi yake so a fahimta ba. Fala yu'ammalu kalamuhu ala ma la yahtamiluhu, kada a ɗauki magana annabi akan yadda ba haka take ba. Wala yuqassar bihi an muradihi, kar kuma a gajarce a takaita abinda annabi yake nufi. Wa ma qasadahu min al-huda wal bayan, kar ya zama an gaza kaiwa irin abinda annabi yake nufi na bayanin shari'a da kuma ainihin bayyana gaskiya. Fakam hafala bi ihmali dhalika wal uduli anhu min ad-dalali wal uduli an as-sawabi ma la ya'lamuhu illa Allah. Yace so da yawa karkacewa daga ɗaukar ma'anar da ba ita annabi yake nufi ba ta ja bata da kaucewa gaskiya wanda Allah kadai ya san wanda suka bata akan wannan abu. Ga abinda annabi yake nufi sai aka wata fassara a dora a wurin, wannan ya ja wasu da yawa sun fice wanda Allah kadai ya san yawan su. Bal malam yace ka sani da cewa ma ai gaba daya su'ul fahmi anillahi wa rusulihi aslu kulli bid'a, duk inda kaga wata bid'a to tushen abin da ya tumbuko wannan bid'a shine mummunar fahimta da aka yi wa Allah da manzannin shi. An munana, an kuskure, an kauce fahimtar abin da Allah da ma'aiki yake nufi, shine sai ga kowace bid'a ta zo. To in ba haka ba, duk zikiri sai annabi ya ce ayi kafa kaza, ayi kafa kaza, kuma ga yadda za a yi. Sai kai ka munana fahimtar, kai kana son kai da yawa ne, to ka ka munana fahimta kenan. Shin abin da annabi ya faɗi bai isa ba, ka munana fahimta, shi yasa kai kake so za ka yi naka da yawa. To shine ya ce aslu kulli bid'atin wa dalalatin nasha'at fil islam, wannan mummunar fahimta ita ta jawo duk wata bid'a da duk wani bata a cikin addinin musulunci. Wa huwa aslu kulli khata'in fil furu'i wal usul, duk inda kaga wani kuskure a cikin matsaloli na fiqhu ko na aqida, to munana fahimtar, muguwar fahimta da aka yi wa abin da Allah da manzanni suke nufi shi ya ja. Wala siyama in udifa ilayhi su'il qasdi, musamman ma kuma in aka hada da ainihin mummunan nufi. Ga muguwar fahimta, ga kuma mugun nufi, kaga abubuwa sun hadu sai su lalace. Wallahu almusta'an, Allah ya taimake mu. Fal hasilu anna ad-dura salasun, malam yace a takaitan takaitawa dai ka sani da cewa ya kai musulmi gidaje guda uku ne: darud dunya, akwai gidan duniya, wa darul barzakh, da kuma gidan barzahu kabari kenan, wa darul qarari, da kuma matabbata shine ainihin a lahira. Wa qad ja'ala Allahu li kulli darin ahkaman taqussuha, kowanne inda kake akwai hukuncin da aka sanya. Kana ciki akwai hukunci, kana duniya akwai hukunci, kana kabari akwai hukunci, kana lahira, kowanne ɗaya bayan ɗaya akwai bayani da Allah madaukakin sarki yayi. Al-Imam Ibn Abil Izz ya ci gaba da bayani har inda yazo sai ya ce walin nasi fi su'ali munkarin wa nakirin hal huwa khasun bi hadhihi al-umma am la, salasatu aqwali, mutane malamai suna da mazhabobi uku, suna da fahimta uku game da tambayar da mala'ikun nan guda biyu za su yi a kabari. Wasu suka ce wannan al'umma kadai ta annabi Muhammad za a yi wa tambayar kabari, wasu kuma suka ce abin ya shafi kowace al'umma, da al'ummomin da suka zo kafin mu da ma waɗanda suke ba kafin mu ba, ma'ana da mu kanmu, da kama kiristoci da yahudawa da maguzawa da mu musulmi, kowa za a yi mishi tambayar kabari. Mazhabi na biyu kenan. As-salisu, mazhabi na uku, at-tawakkuf, wasu suka ce su ba za su ce al'umma annabi Muhammad kadai za a yi wa tambayar kabari ba, kuma ba za su ce ainihin waɗancan al'ummomi ba ne, saboda sun shiga cikin takafu'ul adilla, sun ga dalilai da ke nuna kamar mu kadai ne waɗanda za a yi wa tambayar kabari, mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam. Sun ga kuma dalilan da ke ɗaukan su kamar cewa waɗancan ne kadai za a yi wa, kuma sun ga kamar dalilan da ke ɗaukan cewa dukkaninmu ne. To da abin ya ruɗa su, sai suka tsaya wuri ɗaya suka ce to su ba su da ra'ayi, ba su da ta cewa, wa huwa qawlu jama'atin. An samu da yawa cikin malamai, wasu sun faɗi haka. Minhum, daga cikin su akwai Abu Umar ibn Abdul Barri, akwai Abu Umar ibn Abdul Barri An-Numari, babban malami cikin Malikiya, mutumin kasar Andalus. To waɗannan maganganu guda uku Allah madaukakin sarki ya ce wa makhtalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Duk abin da aka yi sabani akwai hukunci a wurin Allah. In ka tsaya ka bibiye nassoshi na ayoyin Al-Qur'ani da kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama, za ka fahimci ai Qur'ani ya nuna mana za a yi wa mutanen Fir'auna azaba a kabari, ko? To sa'annan kuma Al-Qur'ani ya ba mu labarin Annabi yana roƙon Allah ya tsare shi daga azaba kabari, ko? Kuma ya nuna mana gulma da kazantar fitsari da makamantansu suna jawo azaba kabari. Ashe wannan ya nuna da al'ummomin da waɗanda su gabace mu, da kuma cikin wannan al'umma duk waɗannan abubuwan ya shafe su gaba ɗaya. Da tambaya ɗin da kuma abin da ya shafi azaba ɗin, ina muka gane haka musamman game da tambaya? Tunda Annabi ya ce game da kafiri ko munafiki za a yi mishi tambaya har ya kasa amsa a yi mai azaba, ashe za a yi mishi. To mumini fa shi ma duk a cikin wannan hadisai. Dan haka azaba kabari gaskiya ce, ni'imar ma da ke cikin kabari gaskiya ce. A daidai inda muka zo wata gaba a can baya da Abul Hasan Al-Ash'ari yake magana akan ainihin azaba kabari da kuma tafki da makamantan waɗannan abubuwa, idan ba ku manta ba mun tattauna har mu kawo labarin wani dogon hadisi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari game da wasu ainihin nau'in mutane da ake musu azaba kabari waɗanda ya gansu an nuna mishi a san da ya Isra'i da Mi'raji. Mun fahimta da mazinata irin azabar da ake musu a saka su a wani tsurkukin gini kamar siffantar da waina, sai dai shi daga sama ya tsuke daga ƙasa ya faɗi, a kama su a rinka zuba su ana ƙona su, in zafi ya musu yawa sai su rinka leƙowa ana iza su suna komawa. Mazinata kenan azabar da za a yi musu. Akwai kuma maciya riba, su kuma sai a saka su a cikin wani kogi na jini ana yi musu azaba, ana ɗaukan dutse ana wurga musu, suna cafewa da baka suna haɗewa suna komawa, duk sanda suka yi yunkurin fitowa daga kogin a sake komawa da su da wannan jifa, azabar da za a rinka narka musu a kabari kenan har duniya ta tashi. Sannan sai nau'i na uku, ka iya karatun Al-Qur'ani da rana baka aiki da shi, da daddare baka tashi kai tilawar shi, ka gafala ba ruwanka shikenan kana mutuwa in ka je kabari. Sai Annabi ya ba mu labarin irin azabar da za a yi maka, yace sai ga an kwantar da mutum ana ɗaukar dutse ana kwankwatsa mishi a kan shi, kan ya tarwatse marmarar ta tsalle wuri ɗaya, a je a ɗauko marmarar kafin a dawo kan shi ya haɗu, haka za a yi ta mishi wannan azaba har duniya ta tashi. Shi yasa sai kai a hankali, ka iya karatun Al-Qur'ani to hira ba taka bace, sai ka je kana ta karatun Al-Qur'ani kai ta wani ka ga yana hira sai ka ce ma shi gaba ɗaya an ce shi ne na farkon aljanna. Allah ya shirya da mu. Al-Imam Hassan al-Basri yaga wani yaro ana hira yana ta shewa yana dariya yana kyalkyalawa, Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari ya kira shi yace ayyuhash shab ajusta sirat, ka ketara siradi ne? Yace a'a. Yace alama bahik, me ka irin wannan dariya kai da baka ketara siradi ba? Mun fahimci wannan da kyau? Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisi sahihi, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ranar alkiyama za a kawo siradi a gifta shi akan wutar jahannama, sai a kawo amana a ajiye ta dama, sai a kawo sadar da zumunci sai a ajiye hagu, sai a ce ka ketara, ga kugiyoyi nan sagalgale a cikin ainihin wutar jahannama, an umarce su da su ainihin cafti duk wanda tsautsayi ya fada kan shi, wani a karce shi ya kubuta, wani kuma a janye shi ya kasa, wani ma tun daga farko yana hawa siraɗin zai yi ƙasa, don me? Ya ci amana ko kuma bai kula da zumunci ba, amfanin aje su kenan. To sai kai a hankali, Allah ya shiryar da mu. Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari sai ya ci gaba da cewa wa nusaddiqu, bayan ya ce wa nu'minu bi azabil qabri wa munkarin wa nakirin wa musa'alatihima al-madfunina fi quburihim, mun yi imani da azabar kabari gaskiya ce, da kuma ainihin munkar da nakir waɗannan mala'iku guda biyu, da kuma tambayar da za su yi wa waɗanda aka rufe a cikin kaburbukansu gaskiya ne. To mas'ala da ta taso a wurin malamai, ko da asalin waɗannan mas'aloli sun fara tasowa ne daga wurin malaman ilmul kalam, wai waɗannan mala'iku da za su yi tambaya a kabari ɗin nan shin mala'ikun nan biyu ne rak a duk duniyar nan tunda aka halicci duniya su za su tambayi wane da wane ko kowa da nashi mala'ikun ko kuwa waɗannan mala'iku da aka sa su kula da ayyukan da kake nan mugu ko ku nagari su ne za su yi maka waɗannan tambayoyi to malaman ilmul kalami suka kawo wannan matsala amma a asalin musulunci ba a san ma ai wannan tambayar ba to ƙarshe sai aka samu masu ƙoƙarin tahqiq daga cikin su aka samu al-Imam Suyuti yace waɗannan mala'iku ƙwaya biyu ne rak ba kuma su ne waɗannan da ke ainihin damar ka da hagunka ba wasu ne daban waɗannan ƙwaya biyu su za su tambayi wane su za su tambayi wane to ta iya yiwuwa ai wane da wane da wane da wane sun mutu a lokaci guda a kabari lokaci guda suna ciki a lokacin guda za a yi tambaya yaya za a yi sai ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir su din nan ne dai za su gabatar da tambayoyin nan haka mun fahimci wannan da kyau ko to wannan mas'ala ce ta malaman ilmul kalam sai malam yace wa nusaddiqu bi hadithil mi'raj mu musulmi ahli sunna mun gaggata cewa hadithin mi'raj gaskiya ne abinda yasa malam bai kawo isra'i ba saboda isra'i mas'alar shi qur'ani karara ne ya kawo kamar yadda kaga malam bai kawo mas'ala akan yajuju wa majuju ba saboda yajuju wa majuju mas'alar kai tsaye qur'ani ya kawo to isra'i ma qur'ani ne ya kawo kai tsaye سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الذي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فركيا تبتغى الله وان دي توكبا وان شي يتفير درد شي دقى مسلا كيني الفرما تاكين كعبا زواغ مسلا كين بيت المقدس وان دمك سكى البركة تارد شي تو وان مسألة بأسا مصاباني أكيبا ياجوج وماجوج دا إسرائي ko da yake wajen yajuju wa majuju wasu suka yi muguwar fassara mun yi bayani akan wannan amma isra'i babu mas'ala akai sai dai kuma wurin wasu batatu wanda ba a rasa su to amma mi'raji abinda ake nufi da isra'i shine daukar da aka yi wa annabi a dare aka kai shi zuwa masallacin Qudus mi'raji kuma daga masallacin Qudus aka dauke shi aka kai shi har sama ta bakwai can ya je ya gana da Allah Allah ya bashi salloli guda biyar to wasu sun karyata wannan hadisin amma mu musulmi ahli sunna shine malam yake cewa wa nusaddiqu bi hadithil mi'raj mu mun gaskata hadisin ainihin mi'raj shine malam ya sauke lamba yace rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi ka duba littafin fathul bari a cikin mujallad na 13 shafi na 399 zuwa 406 fit tauhid yace ka duba cikin kitabut tauhid babu ma jaa fi qawlihi azza wa jalla wa kallama Allah Musa taklima anan al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi wuri na farko kenan wuri na biyu wa fil anbiya'i haka a cikin kitabul anbiya'i babu sifatin nabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana babin da ke magana akan siffa annabi sallallahu alaihi wa sallama to akwai wasu wuraren ma daban a farkon kitabus salati ma Bukhari ya fitar da wannan hadisi wa muslimun da kuma al-Imam Muslim rakam a cikin lamba ta 162 fil imani a cikin kitabul iman babul isra'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ila salawati babin da ke magana game da isra'in da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka dauke shi har aka je sama da shi kaga sai amfani da kalmar isra'i a wajen mi'raji din tunda duk tafiyar da race wan nasa'i da al imamun nasa'i anan ne zan jawo hankalin mutane masu yin karambani har wa yau dai wannan ilimi na mustalal hadis din nan aje a koye shi mutumin da bai koyi ilimin hadisi wurin malamai ba sai ga jin yazo yana cewa nasa'in nisa'i wai an-nisa'i wai shi yana tsammanin nisba ce zuwa ga an-nisa mata a anguwarsu ce an-nasa shine ake ce mishi an-nasa'iyyu inda danganta shi ake zuwa ga an-nisa ce an-niswiyyu an-niswiyyu na mata kenan to amma an-nasa'i ne fataha ce alu lanjaye nun guda da shadda da fataha anna sannan ga sin kai mata fataha ga alu baki wannan fataha ta jashi an-nasa sannan sai al-hamza da kasra ta ja ya ara sai zama an-nasa'iyyu haka ma'ana sunan anguwarsu ce an-nasa shine ake danganta shi ba an-nisa'i ba an-nasa'i to haka sai ka ji dan zangayi sai ka ji mutun yace ibnu majaha wai gaya maka wannan ha ana fadarta wannan ha ta sakarce ibnu maja kawai haka zaka ce is silent silent ce ba a fadinta kamar ka zo kana turanci ne ba za ka ce listing ba sai ka ce listen ba za ka ce library ba library wannan jahilan ɗan boko kenan sai ka ce library wannan ra is silent library amma sai ka ji ya ce library dukan kato kenan turancin ma da tura suka zo suka mallake ku suka yi ta koya muku ba ku tsaya kun koya ba Allah ya shiryar da mu wannan sa'i da al-imamin da ka san akwai ilimi da suke kira phonetics a cikin wannan phonetics kuma akwai phonemes yaya za ka iya faɗan kalmomi yaya za ka iya faɗan harufa ba za ka zo ka ce the boy de the boy ba kuma za ka ce the boy haka kullu hadha khata fi lughati al-ingliziyya duk wannan common mistake in English language wannan sa'ida al-imam an-nasa'i a cikin mujallad na farko juz'i na farko shafi na 221 fi salati a cikin kitabu salati babu fardhi salati babin da ke magana akan farlanta sallah wa tirmidhi da al-imam at-tirmidhi rakam a cikin lamba hadisi na 3130 fi tafsiri a cikin kitabu tafsir babun da yace wa min surati bani isra'ila a wannan wurin al-imam at-tirmidhi ya fitar da ainihin hadisin mi'raji to in baka manta ba tunda muka fara karatun wannan littafi duk matsala in muka zo kanta ana yin sharhin ta da hadisai da kuma ainihin ayoyi to duk waɗannan littafai da malam mai ta'liqi da takhriji shi Sheikh Ahmad al-Ansari hafizahullah tafi sai mu jawo ɗaya cikin littafan nan sai a zo a karanta sai ka ji kaga an yi sharhin wannan magana kenan da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi don shi malam yana ishara ne galibi yana nuni ne ga waɗannan maganganu to shine sai a zo sai a fashe su gaba ɗayan su ina fatan mun fahimci wannan kuma sai ga can mun zo da Bukhari wata ran sai ga mun zo da Tirmidhi wajen masahu alal khufaini wata ran kuma sai ga an zo da ainihin Abu Dawud wata ran sai ga an zo da Ibn Majah yau kuma sai ga gashi an zo da al-Imam Muslim to daga shi ne zamu karanto inda yace babul isra'i bin nabi sallallahu alaihi wasallama ila salawati wa fardhi salawati babin da ke magana akan daukar da akai wa annabi aka kai shi sammai dukkan samman nan sama ta daya sama ta biyu sama ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai sai da manzon Allah ya taka su dubbaki ɗaya sai da ya kere su can sai da ya je inda babu halitta ta taba zuwa har mala'ika Jibrilu akwai wanda ya samu wannan daraja to amma ana ce maka ka zo ka bi shi kana cewa a'a sai shehu fa sai imami fa wallahi ka shiga uku idan shehu mutumin kirki ne in imami mutumin kirki ne sai a ce innal ladhina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mubaduna ba ruwan su da kai azaba ba su ba ita har abada matukar mutanen kirki ne sai ga Allah ya rufe asirin su ranar al-qiyama ba abin da ya shafe su da kai mun fahimci wannan da kyau ko to shine za a zo a karanta maka ka ji abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi wannan hadisi al-imam muslim gashi bayan mun faɗi duk waɗanda suka ruwaito yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu daga Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala kaji inda ake yin riwaya ta ainihin mursalin sahabi kenan ma'ana sahabin da yake yaro ne sai zo ya faɗi mas'ala wadda ta faru ne lokacin da in ka gwada za ga ba a haife shi ba ko kuma yaro ne ma bai isa iya kiyaye wannan abu ba to kamar Anas da zuwa yayi ya ba mu labarin wannan ainihin mas'ala ta Isra'i da Mi'raji kai tsaye bai danganta ga annabi ba sai a karba sai a ce mursalu sahabiyin kenan to amma tun da yazo ya faɗi to kaji ta irin hanyoyin da suke samu ko dai sanda aka faɗi mas'alar wannan mas'alar sanda ta faru Anas yana can Madina kuma lokacin yana yaro basu musulunta ba ma basu ma fara samun al'amarin musulunci ba to amma gashi yana ba mu labari ko kuma ya zama ma'ana sai daga baya annabi ya zo ya gaya mishi ko kuma ya zama wani babban sahabi sai ya zo ya gaya mishi to duk irin su Aisha su Ibnu Abbas su Anas su Abu Sa'id in ka ji sun ba da labarin wata mas'ala kai tsaye kamar yaron da aka haife shi 1975 sai zo yana baka labarin yadda aka kashe su Sardauna kuma daya bayan daya. Ato yaya aka yi? Sardauna an kashe shi 1966, shi kuma an haife shi 1975, tsakanin shi da Sardauna shekara 11. Mun fahimci wannan da kyau ko? To me yaya aka ya samu wannan labari? To tunda haka ne sai a ce tunda wannan yaro mutumin kirki ne, to sai a tsammaci baban shi ne ya bashi labari ko kuma wani dattijo wanda aka yi abin tare da su. Mun fahimta? To haka Anas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce utitu bil buraqi, an zo mini da buraka, dabbar da Bahaushe yake kira buraka, wa huwa dabbatun abyad, buraka din nan wata dabba ce wadda take fara, tawilun tana da tsawo, fawqal himari wa dunal bagli, ta fi jaki tudu amma kuma bata kai tsawon alfadari ba. Manzon Allah yana bayanin ta dalla dalla. A cikin wata riwaya yace huda saman ɗakin shi akai, ba amma mala'ikun da suka zo daukan shi ba wai ta ƙasa ba ta kofar ɗaki ba, ta saman ɗakin shi suka huda suka dauke shi, da suka je waje sai ainihin suka kawo mishi wannan dabba, tudunta bai kai alfadari ba amma kuma tafi jaki tudu. To shine sai yake cewa yadau hafirahu inda muntaha tarafihi, wannan dabba tana aje kofatanta iya inda ganinta ya tike, saboda gudu, inda idanta ya tike, inda ta hanga, to in ta jefa kafarta nan za ta aje. Akwai jirgin saman da ya kai ta yanzu? Sai yasa shi manzo Allah biya sha dadin waɗannan te da waɗannan abubuwan ma. Yanzu ne aka samu gidadawa suke ta cewa kan ziyawa ya sun hauka ba sun hauka ba sun hauka, manzo Allah bayan mala'ika ma ya haukar shi. Kai ko sai dai America ko Japan ta kero maka ka hau, shi ko sun'un lahi ya hau, kirar Allah kai tsaye. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Qala annabi sallallahu alayhi wa sallam ya ce farakibtuhu hatta ataitu baitul maqdisi, na hau wannan dabba har sai da naje baitul maqdisi, farabattuhu bil halqati allati yarbutu al anbiya biha al anbiya, yace sai naje na samu inda annabawa suke daure dabbobin su, ni ma sai na dauratawa dabba a wannan wurin, ma'ana annabawa in sun je wannan masallaci inda suke daurewa shi ma annabi nan ya daure tashi. Qala annabi yace thumma dakhaltu al masjida, sannan sai na shiga masallacin Qudus, fa sallaitu fihi raka'ataini, sai na salla raka'a biyu, thumma kharajtu, sannan sai na fito, faja'ani jibrilu, sai mala'ika jibrilu yazo, alayhi salamu bi ina'in min khamrin, mala'ika jibrilu yazo mini da ainihin wani koko cike da giya, wa min wa ina'in min labanin, da kuma wani koko na nono, fakhtartu labana, sai na zabi nonan, fa qala jibrilu alayhi salamu, sai mala'ika jibril yace ikhtarta al fitra, ka zabi abin da ya dace da tabi'a da kuma addini, ma'ana shan nono ya dace da tabi'ar dan adam, ya dace da addini, amma giya bata dace da tabi'a ba, bata dace da addini ba, dan duk wanda ya sha ta ko shine dattijan dattawa za ga yanayin abubuwan da yake ba su kamata ba, bata dace da tabi'a ba ko bata dace da addini ba. Mun fahimci wannan tare da cewa akwai abubuwan da sun zo cikin wasu riwayoyi sahihai cikin Bukhari da sauransu. Annabi ya bada labarin sanda suka fito da shi daga ɗakin shi dinnan, sai da suka kwantar da shi suka tsaga kirjin shi, suka ciro hantar shi, ai suka ciro zuciyar shi, suka wanke ta, suka wanke ta, sannan aka ɗibo ruwa a wata tasa ta zinare, ruwan zamzam, suka ainihin wanke, bayan sun ɗaure sannan suka ɗibo hikima da ilimi suka zuba a ciki sai suka rufe. Sai za aka waye gari annabi ya fi kowa ilimi cikin wannan al'umma sallallahu alaihi wa sallama. Qala to daga nan baitul maqdis sai annabi ya ce thumma araja bina ila samai, sai kuma mala'ika jibril ya dauke mu sai muka tafi sama ta daya, fastaftaha jibrilu, sai mala'ika jibril ya nemi a bude mishi, faqila lahu, sai aka ce man anta, waɗanda ke gadin sama ta daya din nan mala'iku ne, kuma shi shugaban mala'iku ne, amma mala'iku ba su aikata abu sai da izinin Allah, da yazo ya nemi a bude mishi sai suka ce waye kai, kala sai ya ce jibrilu, mala'ika jibrilu ne, ma'ana duk sanda kai sallama assalamu alaikum aka ce wa alaikumus salam, sai ka ce in shigo, in aka ce eh shikenan sai ka shigo, in aka ce waye, karka ce ni ne, a wane ne, sai ka ce Muhammad ne, misali mun fahimci wannan da kyau ko
kila wa man ma'aka sai aka ce to waye ke tare da kai qala sai ya ce muhammadun annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ke tare da ni kila sai aka ce wa qad bu'itha ilaihi aika mishi aka ce yazo ko kuwa kawai ya biyo ka ne mun gane inda ake cikakken sarauta ko ba wai an aika mai ne ya zama manzo ba a'a ba ma'anar wannan gaba kenan ba wa qad bu'itha ilaihi an aika mai ne cewa yazo nan sama ta daya ba inda aike ne na manzanci sai a ce wa qad bu'ithahu shi ma an aiko shi a matsayin manzo amma sai suka ce wa qad ba'atha bu'itha ilaihi an aiko mishi cewa yazo ne tare da kai qala sai ya ce qad bu'itha ilaihi eh aika mishi akai aikawa akai aka ce a tawo da shi fa futi halana sannan sai aka bude mana فإذا أنا بآدم سي غا آدم النبي آدم عليه الصلاة والسلام فرحب بي ودعا لي بخير النبي آدم يمن مرابا يمن الدعاء الهيري يجي مرابا لالي دان أرزقي إلن البركة النبي نغري النبي آدم يسنيا والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم البركة أتكين وترواية yace sai naga wasu bakaken abubuwa dama da shi wasu kuma hagu da shi haka annabi adam yana zaune in ya kalli dama da shi sai murmushi ya fara'a in ya kalli hagu da shi sai fashe da kuka sai nace waɗannan abubuwa menene yace ai ana nuna mishi halittai ƴaƴan shi ne waɗannan nagari sune a dama in ya gan sai farin ciki masu aqida ta gari masu bin sunna masu bin shari'a masu bin annabawa sai farin ciki ga tauhidi in ya hanga kuma hagu haka sai ga kuma waɗannan ƴan giya mazinata ƴan iska ƴan bid'a ga su nan sai shirka da sauran abubuwa sai ta kuka ma'ana ashe saban Allah nan da kake ka rinka tunanin cewa kana can kana sanya ubanka kuka ya kamata kowa ya fahimci wannan duk saban Allah da kake ana can ana nuna ubanka na farko annabi adam yana can yana kuka ka zama dan banza kenan mun fahimci wannan da kyau ko ثم عرج بنا الى السماء الثانيه فانن سي aka dauke mu akai sama da mu sama ta biyu fastaftaha jibril alayhi salam faqila man anta malaika jibril ya nemi abu da mishi sai su ma suka ce waye kai qala yake jibril qila wa man ma'aka waye ke tare da kai qala muhammadun yace muhammad ne qila wa qad bu'itha ilayhi an aika mai ne cewa yazo qala qad bu'itha ilayhi sai yace eh an aika mishi ne yazo qala fa futiha lana sai aka bude mana sama ta biyu fa idha ana bibnil khala sai naga ga wadanda suke sun hadu ta wajen uwa annaba ne guda biyu sun hadu ta wajen dangantaka uwa Isa ibn Maryam wa Yahya ibn Zakariya da annabi Isa dan Maryama da Yahya dan Zakariya sun hadu dangantaka ta can wajen iwayen su mata farahaba di suka yi mini maraba wada awali bi khairin suka yi mini ainihin addu'a ta alheri mun fahimci wannan ko to wannan anan zamu kwana saboda kurewar lokaci sai mako na sama insha Allah zamu tashi yaya al'amuran su kasance game da wannan ma'ana ta Isra'i da Mi'raji Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik